إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بعد صلاة الدين المسلم في منا قارب الدياء والله سبحانه وتعالى يا ساتح الرام وانا مجلس نام من البركة من مسجد البرهان دوم شيء قبل قراتم من الاتشاف أحلري wannan rana ta Alhamis hudu ga watan Al-Muharram alif da dari hudu da 38 sabuwar shekarar musulunci ya zo daidai da 6 ga watan goma shekara ta 2016 miladiya muna karatu littafin matanin akbari لفر الإمام العلامة عبد الرحمن الأخضري المالكي رحمه الله تعالى أولاً كراتو إمبا ناماً تابمنا كراتوني فسلم أبو بن دسكي ورولي الولاء ما أبو بن دسكي ورولي الولاء من أنبتا تشيوا سمك سكشي كفزوا هدو kashi na farko hadasi hadasin nan shi kuma abubuwa ne guda biyar izari da wadi da mabi sannan kuma sai bayan gida da kuma iska sai kuma abu na biyu sababi wato sababin da yake jawo hadasi shi kuma malam ya ambaci abubuwa kamar guda bakwai ya ambaci bacci, farfadiya, da maye, da kuma sumba, sumbanta mace kenan, da taba mace, da kuma taba al'aura. Duka kuma mun yi bayani akan waɗannan abubuwa. Sannan sai abu na uku daga cikin abubuwan da suke karya alwala shakka. Ita ma shakka mun yi magana akan ta. Shakka a cikin hadasi bayan alwala, shakka a cikin tsarki bayan hadasi, da kuma shakka a kan wanne ya riga cikin guda biyu. Don mun yi karatu a kan wannan. Sai abu na hudu shi ne kafirci. To, a karatunmu wancan da ya wuce, mun ambaci kafirci to shine na hudu kenan kuma shine lamba na tara idan ka irgo su da dan daya idan gidajen su ka irgo gida hudu ne gidan hadasi abu biyar gidan sababi abu bakwai sannan kuma sai gidan shakka abu uku kaga 15 kenan sannan sai kuma kafirci abubuwa 16 kenan in kai go su da daya wannan abubuwan suna warware alwala amma ina ga ai malam bai kawo shi kafirci ba bai kawo kafirci ba to shine kashi na hudu daga cikin rabe-raben abubuwan da suke karya alwala wato kafirci wato ridda ce wanda yake musulunci sai ya faɗi ko ya aikata wani aikin da zai kafirta da shi ko ya faɗi wani zance da zai kafirta da shi ya karyata Allah ko ya karyata manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ya karyata alqur'ani ko ya izgilanci da Allah ko da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da alqur'ani ko wani abu daga cikin abubuwan da suke sanya mutum ya kafir ta yarda ya bar musulunci, to idan yana da alwala alwalar shi ta kai. Saboda Allah ta'ala na cewa ya ayyuhallazina amanu taqullaha ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa la tubtilu a'malakum. Ya ku masu imani ku yi wa Allah da'a, ku yi wa manzo don Allah kira da amincin Allah su faɗa gare shi da'a, wa la tubtilu a'malakum, kada ku ɓata ayyukanku. Wannan aya ta biyo bayan magana ne akan hani daga kafirta daga addinin Allah. Innal ladina kafaru wa saddu an sabilillahi wa shaqqu ar-rasula min ba'di ma tabayyana lahum al-huda lan yadurrullaha shay'an wa sayuhbitu a'malahum. Lalle waɗanda suka kafirce suka hana waɗansu bin tafarkin Allah, wa shaqqu ar-rasula, kuma suka raba saba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, min ba'di ma tabayyana lahum al-huda, bayan shari'a ta bayyana musu, lan yadurrullaha shay'an, ba su cutar da Allah da komai ba, wa sayuhbitu a'malahum, kuma da sannu Allah zai ba rusa ayyukansu. Sai ce ya ayyuhallazina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa la tubtilu a'malakum. Ya ku masu imani ku yi wa Allah da manzansa da'a, kada ku ɓata ayyukanku, ma'ana ɓata ayyuka da barin musulunci. Duk wanda ya raba garinsa da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bar musulunci, to aikinsa ya rushe. ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين. الله يجدك ومد كافر سوى إيماني فقد حبط عمله فحقيقة أيجن سيروشي وهو في الآخرة من الخاسرين. الله رأينا لك ما سوى صلى الله عليه وسلم وأن أيوه إذا إلى إرسو سنانونا من بل المسلم شيئنا فاتا أيجي لك تتما يكفر معقيد ولا wanda yake da alwala sai ya bar musulunci, to kamar yadda ayyukansa suke rucewa haka alwalarsa ma ta kare. Malam ya ce wa yajibu alayhi ghaslu dhakari kullihi min al-madhi wa la yaghsilu al-unthayaini wal-madhi wal-ma'u al-kharij wa 'inda shahwati as-sughra bi tadhkirin aw nadarin aw ghayrihi. Malam ya ce yana wajaba, wa yajibu alayhi, yana wajaba a kansa shi ba baligi mai hankali, ghaslu dhakari kullihi, wanke aldakarinsa gaba ɗayansa, min almadhi, daga fitar madhi, wala yaghsilu al-unthayaini, amma ba zai wanke ƴaƴan marina ba. Wannan ya samu asali daga hadisi muttafaq alayhi na Bukhari da Muslim, hadisin Miqdad ibn al-Aswad, yayin da sayyidina Ali radiyallahu anhu ya aike shi wajen annabi sallallahu alaihi wasallam, Allah sabata gare shi, yana cewa ni na kasance mutum ne mai yawan fitar da mazi, kuma sai na ji kunya in tambayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda matsayin shi a wajena, wato sulkina ne, na jin kunya na masa wannan tambaya. Sai na tura Miqdad ya tambaya mun shi menene hukuncin wanda mazi ya fita masa. Da Miqdad ya tambayi Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai ya ce masa ya wanke aldakarinsa ya sake alwala. Wannan ya nuna cewa idan aka ce aldakari mutlaq, idan aka faɗi gaban namiji mutlaq, ana nufin gaba ɗayansa. Malamai fahimtar da suka yi wa kenan, jumhurin malamai sun tafi akan cewa sakin lafazin falyaghsil dhakarahu, sakin lafazin dhakari a nan ya nuna gaba ɗayansa, ba a ware wani wuri ba. Ta haka suka ce mai wankewa mazi zai wanke gaba ɗayan, wato gabansa ne. Amma tunda ba a samu dalili da ya ce a wanke har ‘ya’yan marena ba, to bar da su. Sai ya zama wanke su yana daga bid'a. Idan mutum ya wanke su da nufin ibada ne, to yana daga bid'a yin hakan ɗin. Ba a samu haka ba, ko a hadisi ko a asali. Don haka idan mutum mazi ya fita masa, to ba irin wankin fitsari kaɗai zai yi ba, a zai wanke gaba ɗayan gabansa ne. Wannan shi ne wajibin da yake kansa a shari'a bisa shahararren zance, kuma bisa fahimtar jumhurin malamai. Duk da cewa akwai malamai da suke ganin cewa wanda mazi ya fita masa ma zai wanke a dakarinsa ne, gwargwadon yadda yake wankewa a fitsari. saboda suna ganin cewa ai idan aka ambaci dan an ambaci azkari ko bace ta nuna cewa ana nufin gaba ɗayan sa ba, tunda abinda aka saba na wankewa wajen fitsari shine wanke kai, don haka anan ma sai a dauke shi akan abinda aka sani na wanke fitsari. Amma dai jumhurin malamai suna kan magana ta farko kuma ita ce ta bi inganci. Idan ku yi zamana cewa mai wanke mafi zai wanke gaba ɗayan al'aurarsa ne, to wannan dole a samu niyya, wajibi sai da niyya. Saboda me? Saboda in har gaba ɗayan al'aura za a wanke, ai wurin wankewa ya zarce wurin najasa. Wurin najasar ka ai kai ne kawai najasar ta fita. Amma sai aka ce a wanke gaba ɗaya, to da aka ce a wanke gaba ɗaya, yanzu wurin wankewa ya zarce iya wurin najasa, don haka hankali ba zai iya riskan me yasa aka ce a wanke gaba ɗaya ba. Kuma mun yi da ku a baya cewa idan shari'a ta sanya ibada wacce hankali bai iya riskan illar da ta sa aka ce a yi haka ba, to ibada tana yiwuwa ne idan mutum ya yi niyya. In mutum bai yi niyya ba, to ba ta yiwu ba, kamar sallah, kamar azumi, kamar zakka da sauransu. Dukka waɗannan ibadoji ne wanda ba za ka iya gane me illar da ta sa aka sa ka kai, kuma aka sa ka akan wannan tsarin ba. Ko yaya ka gano wata hikima, to akwai abin da za ka rasa gane me yasa aka ce ka yi shi haka. Wannan ya nuna Allah Maɗaukakin Sarki ya umarce ka da aikatawa ne don ya jarrabe ka. To ka yi niyyar yi masa biyayya, ka yi niyyar amsa masa, shi ne abin da zai kyautata wannan aikin naka ya karɓo. To wannan wankewan ma yana daga irin waɗannan ibadu waɗanda hankali baya iya riskan illarsu kai tsaye, don haka suna buƙatar niyya. Idan mutum zai wanke gabansa saboda mani, to sai da niyya, saboda mazi, to sai da niyya. Idan bai yi niyya ba, ko ruwan sama ya dake shi misali, ya dake shi ya wanke shi har gaban nasa gaba ɗaya ba tare da niyyar wankin mazi ba, to kenan ba za a karɓa masa wannan wankin ba, saboda bai yi shi da niyya ba. Da a ce zai je ya yi wanka, ya manta mazi ya fita masa, sai ya je ya yi wanka, wankan sabulu, ya yi wanka tsaf, ya ɗaure jikinsa, ya fito. Sai daga baya ya tuna, ashe kafin ya yi wanka fa mazi ya fita masa, bai yi wankin mazin nan ba, tare da cewa yanzu a wajen wanka ya wanke gabansa gaba ɗaya. To amma tunda ba da niyya ya wanke ba, sai ya koma ya sake wankewa na niyya. Ba zai wanke kunsa ya yi ni, wato ‘ya’yan maraina guda biyu ba. Wannan idan har najasa ba su taɓa su ba ke, amma idan mazin ya gangara har ya kai ga ya taɓa su, to su ma za a wanke su albarkacin mazi ya taɓa su, wato albarkacin najasa ta taɓa su. Amma in ba abin da taɓa su najasa, to ba buƙatar a wanke su. Malam ya ce wal mazi huwa al ma'ul khariju inda shahwati sughra. Shi mazi huwa al ma'ul khariju, ko kace al mazi, ko kace al mazi, shi mazi huwa al ma'ul khariju, shi ne ruwa da yake fita inda shahwati sughra, yayin karamar sha'awa, bi tafkirin da tunani, au nazari ko kallo, au gairihi ko makamancinsa, kamar magana ko chati samari. Yawwa, to dukkan abin da ya fidda mani, wato sha'awa hawa biyu ne, akwai karamar sha'awa, akwai babbar sha'awa. Ubangiji ta'ala cikin hikimarsa da kudurarsa, wato ya yi baiwa wa ɗan adam na waɗannan sha'awa mataki-mataki, saboda hikimomi da dama. Ƙaramar sha'awa takan sabbaba mazi, babbar sha'awa takan sabbaba mani, sannan sai ya dan kuma fitarsu ma daban-daban, kamar fitar fitsari ne da bayan gida. Idan bayan gida ya niyya fitowa, fitsari jira yake. To haka idan mani ya yi niyyar fita, to a daidai wannan lokacin ba a ta mazi, sai dai shi mazi yakan fara gabatowa gabanin a ce maniya, duk sha'awar da ta kai ta fidda mani, to mazi ya riga shi fito. Saboda sai da aka wuce ta ƙaramar sha'awa, aka kai ga babbar sha'awa. Maza suna yi, mata suna yi. To karamar sha'awa takan zo ta hanyar tunani, tafkir, tunani, aw nazar, ko kuma kallo, aw ghairihi, ko makamancinsa. Wannan da tunani, da kallo, da zance, da caji ne da muka ambata, duka mutum zai iya yi wa yayi na halal, shi aka fi tsammanin musulmi ma da shi. Zai yi mutum yayi tunanin matarsa, yayi tunanin saduwarsa da matarsa, sai mabi ya fita masa. Zai yi ya kalli matarsa, sai mabi ya fita masa. Zai yi yayi cacin da matarsa, sai mabi ya fita masa. Duka wannan yana iya yiwuwa. To kar idan an lissafa waɗannan, sai mutum kawai ya hararo cewa haramtaccen tunani ko haramtaccen kallo, ba a tsammanta wa musulmi wannan. To amma idan har wani ya faɗa na saƙo, ya yi tunani wadda ba na matarsa ba, duk mujarrabin tunani ba za a ce masa saƙo ba, sai dai a ce bai kyauta ba, zai zauna ya yi tunani na matar da ba tasa ba har yana fitar da wani, ko kuma ya kalli matar da ba tasa ba, to wannan kan haramun ne. Ko kuma ya taɓa matar da ba tasa ba, ko kuma ya caci da matar da ba halittacciya a gare shi ba har ta kai shiga ya yi mabi, duka wannan ya faɗa cikin haram. To amma yanzu magana da muke shi ne mabi in ya riga ya fita, da wanda ya fita sanadin halal, da wanda ya fita sanadin haram, duk hukuncin su ɗaya. Mabi da ya fita yanayin wankewansu ɗaya ne, hukuncin su ɗaya. Wannan malam ya kawo ya ambaci mabi bayan a baya ma ya ambace shi, sai dai nan kawai ya ambace shi ne hukuncin wanke shi da kuma ainihin wato me ake nufi da shi. Na da shi daga san fasali ba? Faslun, wani sabon fasali malam ya ce, la yahillu li ghayril mutawaddi'i salatun wala tawafun wala massu nuskhatil qur'anil azimi ولا جلده ولا بيده ولا بعود ونحوه الا جزءا منها للمتعلم. مالن يتي فصل بايا حلتا لا يحل لغير المتوضئ بايا حلتا غود باشد الولاء صلاه ينسل ولا طواف كوين دوافي ولا مس نسخه القران العظيم ko kuma shafa kofi na Al-Qur'ani mai girma, wala jindihi ko kuma wala jindahu kenan, wala massu nuskati Al-Qur'ani al-azim, wala zai iya daukan wala jindihi, wala massu jildihi, sai da ma'akafi ne akan jild, akan massu, wala massu jildihi. Hakan nan baya halatta ya taɓa fata ko gafaka da Al-Qur'ani, la biyadihi ko da hannunsa, wala bi'udin ko da sanda, wa nahwihi da makamancinsu, illa juz'an minha, sai wani ɓangare, wani yanki na Al-Qur'anin, lil muta'allimi, ga mai koyon karatu. To shi kuma wannan fasali ya zo yi mana magana dangane da wato hukuncin wanda ba shi da alwala. Asali mutum musulmi ya kasance ba shi da alwala wannan ba laifi ba ne. Idan ka zama ba ka da alwala ba a lokacin sallah ba, to wannan ba laifi ba ne ba. Kamar yadda Al-Qur'ani ma ya nuna haka, ya ayyuhal ladina amanu idza qumtum ila ssalati faghsilu wujuhakum ila al-akhir. Zuwa ƙarshe, ya koma mune in kun tashi za ku yi sallah, ku wanke fuskokinku, ga shi nan dai har zuwa ƙarshen aya. Wannan ya nuna kenan kafin mutum ya tashi zai yi sallah, da kenan ba shi da alwala. Ba a zarge shi ba, ba nuna me yasa ya zauna ba shi da alwala ba. Sannan Annabi sallama ya taɓa wata rana ya kewaya ya biya bukata, sai suka zo masa da ruwa na alwala. Sai ya ce musu, ma kuntu musalliyan fa atawadda, ya ce ba sallah zan yi ba balle na yi alwala. Wannan ya nuna kenan ba lallai ba ne idan mutum ya alwalarsa ta warware sai ya sake ta, mutum zai iya zama ba alwala ba laifi ba ne. amma sai dai akwai yanayi da ba zai yiwu mutum ya shige shi ba sai da alwala. Daga cikin waɗannan yanayi akwai sallah bayyuwa, kuma baya ma halatta ga mara alwala ya yi sallah, alhalin yana sani, sai dai in mantawa bai san ba shi da alwala bai yi sallah, ko kuma ya rafkana ya yi sallah a haka, ko kuma aka tilasta shi ya yi sallah a haka, to wannan ma'afuwan anhu, za a yi masa afuwa na ya yi sallah ba alwala tunda laifi ne, to sai a yi masa afuwar zunubin, amma sallah dai ba ta yi ba. Ko da mantuwa ya sallah ba alwala, ko da kuskure, ko da rafkanuwa, ko da tilastawa, wannan sallar ba ta yi ba, ba za a karɓe ta ba. Maimakon a ce ya yi zunubi ne, tunda waɗannan uzurori ne karɓaɓɓu a shari'a, sai a ce to wannan zunubin babu shi, amma dai sallah ba ta yi ba, saboda ba a sallah sai da alwala. Ya ayyuhalladhina amanu idza qumtum ilas salati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. يا قوم من إن كنت تشهد أن يصلى وجه فسكوكم دهنا يقضوا سكركمي وشابكا وننكو وجه كفافهم قضوا إلى الصوم. سي الله إن كنت تشهد أن يصلى جنم باء صلى سيدا الولاء. سنن النبي صلى الله عليه وسلم من أجوا لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. ألا بايا كربان سلر ود يي حدثي حسي يي الولاء. مي حدثي شيني أقول لك يا بايا. ألا بايا كربان سلر ود يي حدثي كنم ود الولاء شي تكري. حتى يتوضأ حسي يي الولاء. حكناكما وني حديثنا في الرسول لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. الله تعالى بايا كربان سلا با تاريد سرقي با كما بايا كربان صدقة دقا غلول دقا سكايل ساتا. وانا دقا يرنا من باء سلا سيدا الولا ما ليش ولا طواف حكنا نوافي بيوا سيدا الولا شما نوافي ايكي نين سرقي dole sai da sarki yake yin sa. Tawafi shine zagaye dakin Ka'aba alal wajhil mashru, akan tsarin da shari'a ta tsara shi. Zagaye dakin Ka'aba kewayawa sau bakwai, farawa daga bakin dutse da ake ce masa al-Hajarul Aswad, sannan da sanya Ka'aba ta kafadar hagu, sannan kuma mutum yana tafiya ta gaba ba ta baya ba. Wannan tawafi wa da shari'a ta shar'anta shi akan wannan tsari ba a yin sa, kuma ya zama da nufin ibada, ba a yin sa sai da tsarki. Shi yasa lokacin da Aisha radiyallahu anha jinin al'ada ya zo mata a wani wuri sarif, sun kusa shigowa Makka, Annabi sallallahu alaihi wasallama sai ya ce mata isna'i ma yasna'ul hajju غير الا تطوفي بالبيت حتى تطهري. yace ki duk abinda mai aikin haji yake yi na aiki, sai dai ba za ki tawafin dakin Allah ba har sai kin yi sarki. Duk ayyukan aikin haji mace za ta iya yi da haila, hatta Safa da Marwa inda zai yiwu za ta iya yin sa. Nake nufi da inda zai yiwu, Safa da Marwa ba a yin sai bayan tawafi. To tunda ba za ta yi tawafi ko za ta fara ba, to ba dan rashin tsarki ne yasa ba za a yi shi ba, sai dan cewa shi ba a yin sai bayan tawafi. Amma inda a ce za ta yi tawafi sai bayan ta kammala tawafi ne sai al'adar ta zo ta, to za ta je Safa da Marwa. Shi ba a sharɓanta maka tsarki ba, Arafa ba a sharɓi ba ne tsarki, Muzdalifa ba sharɓi ba ne tsarki, Mina, Jifa ba wani aikin haji da yake sharɗi ne tsarki sai tawafi. A wani hadisi ingantacce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa at-tawafu bil baiti salatun ghayra annakum tatakallamuna fi. Ai tawafi zaga kewaye dakin Allah da sunan tawafi salatun sallah. Ai sallah sai dai kuna yin magana a tawafi, bambancin sa da sallah. Sallah ba magana, amma tawafi ana iya magana. har yake cewa wanda zai yi magana din to kada yayi furuci sai da alheri adawa duk wanda zai yi magana ya halarta a yi magana amma duk wanda zai yi magana kada ya faɗa sai alkhair a lokacin da yake dawabi to amma da yake dawabi wannan shine mahallin takaddama yayin da Imam Abu Hanifa Allah ya ji kansa da rahama yake cewa dawabi ba sharadi bane sarki mutum zai iya dawabi ko ba shi da sarki to amma idan muka dauki fahimtar Imam Abu Hanifa yanzu yayi dami da wannan hadisi yaran sunaji dawabi kewaye dakin Allah sallah ne in ban da kadai kuna magana kuma menene fiskar kamanta dawabi da sallah idan ka cire sarki in ka cire sarki ba sai kama ba inda dawabi ba kafara haram dawabi babu ruku babu sujada dawabi babu karatun fatiha da karatun sura ba tahiyya ba sallama ta ina suka yi kama da sallah in ba ta sarki ba da haka ashe kenan tunda in ka duba zaka kamannin wajen aiwatarwa ba iri ɗaya bane amma annabi sallallahu alaihi wasallam ce dawabi ai sallah ne in banda kuna magana a ciki to zaka ga kenan babu ta fiskar da suka fi kama da sallah kamar sarki irin yadda ake bukatar sarki da nutsuwa khushu'i a cikin sallah haka ake bukatar sarki da khushu'i a cikin dawabi wannan shine babban wajibin haduwarsu don haka sharadi ne dawabi sai da sarki wala massu nuskatil qur'anil azim sannan baya halatta taqa copy na alqur'ani mai girma in an ce nuska anan wato takaddar da take dauke da hoton rubutun alqur'ani sawa'un wannan rubutun rubuta shi akai da hannu ko kuma wannan rubutun photocopy sa akai ko wannan rubutun scanning din sa akai in dai rubutun na alqur'ani gashi nan akan paper ana kallon sa ta kowace irin fiska inda yayi alqur'ani ne shi ake to nuska nuskatul qur'an copy na alqur'ani to baya halatta a taba ba tare da alwala ba wannan kuma hada da wala jildi ko kuma fatarsa ga alqur'anan da suke da fata kenan fata ko wani gida da aka yi ko da gidan takarda ne aka yi wa alqur'ani nan ana nufin me ana nufin duk wani gida da aka yi na madaukin alqur'ani to amma ya zama da cewa wannan gidan na alqur'anin ne madaukin alqur'anin ne ba wai madaukin wani abu bane da qur'ani a ciki akwai bambanci idan aka ce madaukin wani abu ne kuma ciki akwai alqur'ani to wannan ba daukan alqur'ani ba inda jakar mutum ta kaya da kayansa a ciki sannan kuma da alqur'ani a ciki idan ya dauki jakar da a ce ya dauki alqur'ani ko ya dauki kayansa ya dauki kayansa to wannan ko ba alwala sai kiya saboda ba alqur'ani kuma inda ya dauka ba jakar kayansa ya dauka ciki ne akwai alqur'ani sai ya zama kamar mai waya ne kamar mai waya ne idan wayoyin zamani din nan wanda cikin su akwai ba a rasa alqur'ani idan mutum ya ga dama zai iya sa alqur'ani to kenan dole sai yana da tsarki kafin ya dauki wayarsa a to ai yanzu anan wayarsa ya dauka ba alqur'ani ya dauka alqur'anin ne a cikin wayar dan haka hukuncin abin da ya dauka shine hukuncin da za a yi masa idan alqur'ani ya dauka shine sai a masa hukuncin dauka alqur'ani idan wayarsa ya dauka sai a masa hukuncin daukan wayarsa ba za a yi lafiya a cikin wayar akwai alqur'ani ba shi yasa har ban daki ana iya shiga da ita sai dai ba za a bude shafin alqur'anin a cikin ban daki ba amma kasancewa tana dauke da alqur'ani ko rubutacce ko karantacce wannan baya nuna cewa ba za a shiga ban daki da ita to aran ma ya zai inda kaga aran ma ana kira da alqur'ani ai to inda in ka dafa kan arama baka da alwala sai a ce kai laifi saboda ka shafa gafa kan alqur'ani saboda wannan kansa ka taba alqur'anin ne a cikin ka ko mu ce a cikin zuciya ma alqur'ani dan ka taba kirjin sa sai a ce a'udhu billahi ba ka da alwala ka taba kirjin aramma ka taba qur'ani a ka taba qur'ani ba ka taba kirjin aramma la biyadihi wala bi qudi banda ko da hannunsa kuma banda ko da sanda idan ya sa hannunsa haka ya taba alqur'ani idan ya dauki sanda ya sa kata ko kuma ya dauki wani dan abun dauka a hannunsa saboda wai ba shi da sarki ba shi da alwala sai dauko wani dan abun dauka haka sai ya dauki alqur'anin da shi to nan ma duk hukuncin sa hukuncin ya dauki alqur'ani idan aka ce me ka dauka wannan zai ce alqur'ani in an nuna wani mai wane ya taba za a ce alqur'ani ba za a ce sanda ne ya taba alqur'ani ba za a ce kai ne ka taba alqur'ani wani hawi da makamantan sanda makamantan sanda illa juz'an minha lil muta'allim in banda wani yanki na alqur'ani lil muta'allimi ga mai koya ga mai koya to wannan bangare da malam ya kawo na hanin taba alqur'ani ga mara sarki na mara alwala to mara sarki kai ban manci ne eh duk dai ne mara sarki domin ina so in fitar da ku fahimtar cewa an ci rashin sarki ku ban cewa wai yayi fitsari bai wanke ba ko yayi ba mi dade wannan ba kenan rashin sarki ba wannan rashin istinja'i ke ba shi da istinja'i amma rashin tsarki shi ne ba shi da alwala ko kuma ba shi da wanka akwai wanka a kansa bai yi ba ko tsarko wanka ko alwala su ne asalin abin da ake nufi da tsarki da haka yanzu a nan matsala ce ta ɗaukan alqur'ani ga ko taɓa alqur'ani ga mara tsarki wanda jumhurin malamai mu ce gaba ɗaya a'immatul arba'a sun tafi akan wannan fahimta cewa dukkan wanda yake ba shi da alwala ko ba shi da tsarki umuman ba zai taɓa alqur'ani ba kuma wannan zancen shi ne fi ƙarfi tare da cewa ayar da suke dalili da ita aya ce da bisa fiƙar haƙiƙanin ma'anarta ba a kai take magana ba sai dai ta kasance shubha akan wannan fahimta amma ba za ta zama nassi akan wannan fahimta ba shine faɗin Allah ta'ala innahu lqur'anun karim fi kitabin maknun la yamassuhu illa almutahharun wannan shine alqur'ani mai karamci fi kitabin maknun wanda yake cikin wato rubutaccen abu mai kariya maknun wanda yake da kariya la yamassuhu illa almutahharun ba masu taba shi sai tsarkaka shi ne malamai suka ta ja kan cewa wannan ayat tana magana akan alqur'ani ne ba a taba shi sai da tsarki amma kamar yadda jiya muka yi bayani a wani karatun mu da muka yi cewa wannan aya a zahiri ba tana magana akan alqur'ani ba a taba shi sai da tsarki ba tana magana ne akan lawhul mahfuz allon da Allah ta'ala ya rubuta kaddarorin halittunsa gaba daya a cikin sa wanda kuma ya bashi kariya ba mu iya isa wajensa ba mu iya shiga cikinsa ba mu iya ganin abin da yake cikinsa ko ya taba shi illa mutahharun sai tsarkaka daga Allah wannan kuma su ake nufi mala'iku ake nufi da nan wannan ne sai da mana ba alqur'ani ake nufi ba lamirin la yamassuhu yana komawa aqrabil mazkur yana komawa abin da aka ambata mafi kusaci shine kitabun maknun shi kuma lawhul mahfuz sannan al-mutahharun lafazin al-mutahharun ya sha bamban da al-mutatahhirun mu al-mutatahhirun ne masu yin tsarki tunda ana magana kai alwala ne ana magana kai wanka idan janaba ta same ka ne to wannan mutatahhir da ake maka mai yin tsarki amma mutahhar wanda Allah ya tsarkake shi kaga ba magana alwala ake ba magana wanka ake ba tsarkakewa ne na musamman la yamassuhu illa al-mutahharun ba masu taba shi sai tsarkaka daga Allah wannan ita ce fahimtar da ta fi ƙarfi don haka ayar ba za ta zama dalili a kan haka ba sai dai hadisin Amr ibn Hazm hadisin da ya shahara tare da cewa mursali ne. Wasu malaman hadisi sun ce hadisi ne mai rauni, wasu malaman hadisi sun ce hadisi ne ingantacce. Idan an ce mursali, wato an kare masa kwana, domin mursali nau'i ne na hadisi mai rauni. To amma sai dai waɗansu malamai kamar su Imam Zaidi a cikin Nusbul Raya ya ambaci hanyoyi da dama na wannan hadisin, kuma sannan su Imam Ahmad suka ce al'umma sun karɓi wannan hadisin hannu bibbiyu, hannu bibbiyu. Faɗin Annabi sallallahu alaihi wasallam, wa Allah ya massal Qur'ana illa tahir, kuma kar wani ya taɓa Al-Qur'ani sai mai tsarki. Kar mutum ya taɓa Al-Qur'ani illa tahir, sai in yana da tsarki. Wannan hadisin hadisi ne da nake muku bayani ana takaddama kan ingancinsa, amma ya shahara, shaharar da ta kai ga malaman duniya suna aiki da shi, kuma mas'alolin da ke cikinsa da yawa ana amfani da su. A'immatul arba'a gaba ɗaya malaman fiqh sun karɓi wannan hadisin kuma suna aiki da shi. To wannan hadisin ya isa dalili akan cewa mara tsarki ba zai taɓa Al-Qur'ani ba, la yamassu Al-Qur'ana illa tahir, ba mai taɓa Al-Qur'ani sai wanda yake ko sai wanda yake mai tsarki, sai wanda yake da tsarki. To amma da malam yace illa juz'an min hal muta'allim, sai in wani bangare na Al-Qur'ani lil muta'allim, ga mai koyan karatu. To wannan kuma ka'ida ce ta musulunci, wai ad-darurat tubihu al-mahdurat, larurai suna halatta ababen da aka hana, larurai suna hana ababen da suna halatta ababen da aka hana. Idan an hana daukan Al-Qur'ani ga mara tsarki, to yanzu akwai wanda shi kuma wato yana da larurar da ba zai iya kasancewa da tsarki a kowane lokaci ba, kamar mutumin da yake da salis, yake da cutar yoyon fitsari, ko yake da cutar yoyon bayan gida, ko cutar yoyon iska, cusa kenan, da zarar ya yi alwala ba za ta je ko ina ba, mai yiwuwa ma ko sallah baya iya yi raka'a huɗu da alwalar sai wani abu ya fita wanda zai ɓata ta, a haka aka masa haƙuri yake sallarsa. To irin wannan ko ne ka raba shi da Al-Qur'ani ne kwata-kwata, ko kuma kai la'akari da larurarsa ka ce shi zai iya ɗauka saboda larura. Sannan akwai ka'ida al-mashaqqatu tajribu at-taysir, al-mashaqqatu tajribu at-taysir, wato wahala tana jawo sauki a musulunci. Wahala tana jawo sauki, wato dukkan abin da a musulunci akwai wahala a cikinsa matsananciya, to musulunci yakan yi la'akari da wannan wahalar sai ya samar da sauki. Karkashin wannan ka'idar ma aka fidda wata, idza daqa al-amru ittasa'a wa idza ittasa'a daqa, idan al'amari ya kuntata to shari'a sai ta buɗa, idan al'amari kuma ya buɗa to shari'a sai ta kunci. Duk lokacin da aka ce mutum akwai wata wahala da zai shiga, wahalar da ta daɗu akan wahalar da aka saba, to shari'a takan duba wannan wahalar ta yi masa rangwame. Shi yasa matafiyi aka ce ya yi kasaru, saboda shari'a ta duba zai ɗan sha wahala a wajen yin sallah, zai ɗan sha wahala fiye da yadda aka saba shan wahalar sallah. Shi yasa aka ce matafiyi ya sha azumi, saboda tafiya za ta iya daɗa masa wahala da ta daɗu akan wato azumi, wahalar azumi da aka saba. To shari'a sai ta duba wannan wahala, sai ta sassauta wa mutum ta yi masa rangwame, saboda ka'ida duk abin da wahala ta shigo masa to shari'a kuma tana kawo sauki. Idan mutum ya shiga kunci, ya shiga matsi, to shari'a tana buɗa masa, sai kuma ita kuma sai ta ɗan ba shi wuri ya sha iska. Da haka yanzu mutumin da yake mai koyon karatu ne, ɗan makaranta ne, misali zai je makaranta zai yi awa biyar, zai yi awa shida suna karatun Qur'ani, ko za a yi awa goma sha biyu ko fiye da haka, ko kuma gaba ɗaya har rayuwarsa gaba ɗaya ta tare ta koma karatun Qur'ani. me kokarin haddar alqur'ani ka ta samu cewa kowane lokaci yana cikin karatun alqur'ani. To irin wannan idan kace masa sai ga alwala ya dauki alqur'ani ka hada shi da wahala. Yanzu kana kokarin fitar da shi daga rangwamen shari'a. Kace masa gode yaushe sai dai yana da in yana cikin karatu ta kare sai ya je qur'ani ya je alwala ya dawo. Da ya fara furta kare ya tashi ya je jika jikinsa ya dawo. To kaga daga nan zaka iya sa masa cuta da wannan fatawar taka. Sai da mana shi yanzu ya zama daba. Shi yanzu ya zama mai koyon ilimi. Mai koyon ilimi yanayinsa wato zai yi wahala a ce ya biye wa alwala. Ko dai ba za ta ruku ba, ko kuma ya kasance yawan jika jikinsa zai iya cutar da shi. Tashi da zama da tsayarwa da tashi da dawowa wannan kadai shi ma wahala. To shi yasa malamai suka ce mai koyon karatu shi an masa rangwame. Ko mai koyarwa. Mai koyarwa ma ya karantar da wannan sahu, ya tafi ya karantar da wancan sahu, ya shiga wannan ajin, ya fita ya shiga wancan ajin, ya fita ya shiga wancan ajin, awoyi ya shagala da irin wannan dawainiya da irin wannan aiki. Idan ka tilasta masa alwala a koda yaushe, to shi ma wannan idan ba lafiyayye wanda yake iya riƙe alwala tsawon lokaci ba ne, ka sa shi cikin wahala. To kun ga wannan saboda wahalar da suke shiga, sai shari'a sai ta musu rangwame ta ce sai ga mai koyo ko mai koyarwa. To me yasa aka ce juz'i? Me yasa aka ce illa juz'an sai juz'i? Eh to wannan ma yana da mahalli. Mahallinsa shine a ka'ida a shari'a ad-daruratu tuqaddaru bi qadariha. Larura ana qaddarata gurgudun bukata. Larura ana qaddarata gurgudun yadda take. Duk wanda larura ta same shi a shari'a sai ya haura bukatar larurar. To idan an yafe masa aikata wancan abun saboda larura, yanzu ba za a yafe masa cetare larura da yi ba. Shi sa wanda yunwa za ta kashe shi aka halatta masa cin mushe. To iya abun da ya halatta a gare shi shine ya ci gwargwadon yadda zai kashe yunwa. Kar ya ci ya yi tatil yana gyatsa kamar zai yi amai. Kar kuma ya ɗiba ya zuba a cikin jaka har ya isa gari ma yana ci, ya ce yana da suya. Ko ya je gari an kawo tuwo ya ce ka ina da nama a jaka, ina da gudurin nama a jakata, sai ya ɗauka sai ya ci. Wannan ya wuce larura. Ita larura iya ita ake yi, in shari'a ta ɗaga ma kafa a larura to iya larura. To shi sa yanzu idan mutum karatun alqur'ani bukatarsa bukata ce ta idan shamsu kuwirat, bukata ce ta al-infitar mutaffifina buruji da sauransu. Wannan tsakanin halatai ka hadithu gashiya la kusama bi yawmin bi hadal balad alhaikum. Idan bukatar sa waɗannan surorin ne, to sai ya ɗauki juz'i ɗaya. Juz'i ɗaya, juz'i shi ne izu biyu. Sai ya ɗauki izu biyu sai ya amfani da shi, ba zai ɗauki gaba ɗayan alqur'ani ba, tunda bukatar sa a cikin izu biyu take. Ko bukatar sa ba ta wuce izu biyar ba sai ya ɗauki izu biyar, bukatar sa ba ta wuce izu goma ba sai ya ɗauki izu goma. Amma idan bukatar sa alqur'ani ne gaba ɗaya, to haka bukatarsa take, ba za a ce masa sai juz'i ba. Yanzu malamin da yake koyar da ɗalibai alqur'ani waɗancan suna an kabutu zuwa ƙasa, waɗancan suna su kuma tsakiya, waɗancan suna sama, waɗancan suna izu goma farko, wannan suna izu talatin tsakiya, wannan suna izu arba'in ɗin kaza, wannan suna kowane aji zai shiga can, da ya fito daga nan zai shiga can da alqur'aninsa a hannu. Wannan ko ba shi da alwala, larurinsa ya hukunta haka. Don haka sai ya zama shi yana bukatan gaba ɗayan alqur'ani. Don haka idan muka ce a nan kowa ma juz'i zai ɗauka, to nan mun takura shari'a. Akwai wanda nasa ɗin ya haura juz'i, sannan hakan nan idan muka ce kowa sai ya dauki alqur'ani ai sai yayi alwala to nan ba mun takura kamar da kuke bayani to wani tace hikimar da yasa malam ya ambaci cewa sai in juzu'i ga mai koyon karatu muka ce akwai wanda shi koda ba juzu'i bane zai iya dauka ko qur'ani ne gaba daya sannan kuma akwai wanda shi kuma iya lulluzu zai amfani da shi kada ya wuce lulluzu amma kuma idan mana cewa mai larura ne ko mai bukata ne mai larura kamar wanda yake da jinya mai bukata kamar wanda yake koya ko yake koyarwa amma haka kawai dan neman lada mutum ba shi da alwala ai alwalar ma aikin lada ne kawai dan neman lada zai karanta qur'ani ba shi da alwala ya share wuri ya zauna da alqur'ani ya ta karatu ai wannan bai kyauta wa kansa ba in yi haka bai daidai ba sai ya ji alwala sannan ya zo ya zauna ya karatu sannan neman lada Allah ba wani malai ce wala masu laufin qur'ani al'azimi ala ghairil wudu'i illa li muta'allimin fihi wa mu'allimin yusahhihuhu ci gaba magana ce malai ce hakan nan masu laufin qur'ani al'azimi taba allon alqur'ani mai girma an san me allo ba yawa allo wato abinda ake rubuta alqur'ani a cikin sa ko na itace ko na kasko ko na tsakaina wannan ana ce masa allo amma ba zai zama na alqur'ani ba sai idan akwai alqur'anin a rubuce a ciki idan an wanke shi ba komai a ciki ba za a ce masa allon alqur'ani sai a ce masa allo amma allon alqur'ani nan ana nufin wanda alqur'ani yake rubuce a cikin sa ba a taba shi ala ghairil wudu'i ba tare da alwala ba illa li muta'allimin fihi sai ga mai koyon karatu a cikin sa kamar da muka bayani wa mu'allimin ko kuma malami usahhihuhu wanda zai gyara a cikin sa zai gyara wasali ko zai gyara harafi ko zai gyara wani abu to wannan babu laifi dan ya taba matsayin sa na malami mai koyar da masu karatu yana zaune wannan zai zo da Allahsa ai masa gyara wannan zai zo da Allah a masa gyara wannan zai zo masa gyara shi ma idan aka tilasta masa ya ta sake alwala ya ta sake alwala shi ma za a sa shi a wahala to shi ma an ba shi dama zai iya karba ya gyara ko da ba shi da alwala malam yace wasabiyu fi masil qur'ani kal kabiri wal ithmu ala munawilihi malam yace wasabiyu kaga yaro fi masil qur'ani wajen shafan alqur'ani kal kabiri kamar babba yake to yaro yana zunubi ne malam yace wal ithmu ala munawilihi zunubin yana kan wanda ya mika masa to kaga sai da wanda ya mika masa ko wanda yayi sakaci har yaron ya dauka yanzu anan waye yaro yaro malamin suka ce shi ne wanda bai kai yayi ba shi ne as-sabi wanda bai kai yayi ba amma al-gulam ko as-sabi to wannan shi ne wanda ya haura yayi ya kai tamyizi ma wato ya iya rarrabewa shi ne kansa zai iya zuwa ma ya je dauko a wurin da aka koye ma zai iya buɗe durowa ya ɗauko zai iya zuwa ya buɗe ɗaki ya je ya ɗauko zai iya sa hannu a sama ya hau wani abu ya ɗauko zai iya sa hannu a ƙusa ya ciro wannan ba a kansa ake magana ba shi wannan bai da wani hukunci tunda ba wani ya ba shi ba ba wani ya nuna masa ba kuma saboda kar ya ɗauko ne ba za a buɗe ba za a buɗe cikin ciki ya ajiye ba iya wurin da in an ajiye nan ne an kyauta ta ajiye alqur'ani idan ya je je wannan wurin ya je ya ɗauka to mai ajiyewa bai yi sakaci ba balle ya ɗauki zulubi shi ko ba a buɗe masa littafin zulubi ko balle a rubuta masa zulubi da haka ba shi da hukunci amma wanda shi bai kai a ce ya buɗe ya ɗauko ba bai kai a ce ya hau ya ɗauko ba sai in sakaci aka yi ya samu to shi da wanda ya yi sakaci ya taba da wanda ya mika masa in ma mika masa aka yi to su ne masu ɗaukan alhakin ba shi alqur'ani ba da sarki ba amma inda a ce za a yi masa alwala ba, wanda ba yaye shi ba sai aka masa alwala, sai ya rike Qur'ani ya yi alwalarsa ta yi. Yaro in yi alwala aka masa alwala ta yi. Don haka idan yaro ya zancewa abin da ya sa malam bai ambaci alwala ba a nan, saboda galibi irin waɗannan ba a ambatan alwala a gare su, saboda ba ta da ma'ana, ba ta da amfani. Ta haka shi sa kai tsaye kawai abin da aka ɗauka shi ba shi alwala fi jami'i ahwali, dukkan lokutansa ba shi da alwala. Kar ya taɓa, kar a ba shi dama ya taɓa, kar a bar shi ya taɓa. Malam ya ce وَمَنْ صَلَّى بِغَيْرِ وُضُوءٍ عَامِدًا فَهُوَ كَافِرٌ وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Duk wanda ya yi sallah بِغَيْرِ وُضُوءٍ ba tare da alwala ba, عَامِدًا da gangan, فَهُوَ كَافِرٌ malam ya ce shi kafiri ne, وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ malam ya ce muna neman tsarin Allah. Wannan hukuncin da malam ya yi kusan ana iya cewa yana daga cikin hukuncin da malam ya kadaita da shi. Wannan fahimta ce ta malam ya shiga a cikin littafinsa. Amma fahimtar wato ta yi tsauri ta yadda ba a rarrabe hali ba. Ta ya kamata a samu tafsiri. Wanda ya yi alwala ba ta, wanda ya yi sallah ba tare da alwala ba da gangan, ya kafirta, wal iyadu billah. Abinda ya sa malam ya faɗi aka kai tsaye, saboda wai halin mutumin ya nuna halaccin sallah ba alwala. Sallah ba alwala kuma haramu ne da gangan, sallah ba alwala da gangan haramu ne. Da ya zo ya yi da gangan ɗin, to kenan kamar ya halatta. Duk wanda ya halatta haram kuma mai hukuncinsa? Duk wanda ya halatta haram mai hukuncinsa? Ya kafirta. Shi ya sa malam ya ce masa kawai kafiri. To amma tsaurin hukuncin ta fuska guda biyu. Ta fuska ta farko ta yadda ba a yi tafsiri ba, da an yi tafsiri wanda ya yi sallah babu alwala da gangan yana mai halatta haka. Saboda ai ba dukkan mai aikata haramun ba ne yake halatta haramun. Kamar ka ce wanda ya yi zina da gangan ya kafurta, wanda ya yi keshakiya da gangan ya kafurta, don su ma duk aikata haramun ne. Amma haka ne ba haka ba. Tun zai iya aikatawa ɗin da gangan ya san haramun ɗin ne, da gangan ɗin ya aikata amma ba yana halattawa ba ne, kawai son zuciya ne da son ɗana haram. Sai dai kana iya cewa irin zina, irin giya, sha'awa takan sa mutum son zuciyarsa da sha'awarsa ya rinjaye shi ya aikata saboda raunin imani. Shi kuma sallah ba alwala, ba wani sha'awa a cikinsa ko wani marmari a cikinsa da za a ce ya rinjaye mutum ya aikata. Amma tare da haka ya kamata a bi mutum uzuri. Sannan fuska ta biyu da za a iya samun uzuri ko da hukuncin ya sanani shi ne, wato da an kira abin da kafirci da ya fi a kan a kafirta wanda ya yi. Saboda shi kafirci kafin ya ginu a kan mai aikata shi, to yana da kyau a duba sharuɗansa, a duba abubuwan da za su iya hana shi, a duba uzurorin mai aikata wannan aikin. Kamar yadda Annabi sallallahu alaihi wasallama, akwai wasu daga cikin sahabbansa da suka aikata kafirci a gabansa amma bai kafirta su ba sai ya ba su uzuri. Mu'adu da ya faɗiye su juda a gabansa, ya masu juda ya ce tashi, bai halatta wani ya su juda wa wani, Allah kada ake wasu juda. da wani zai sujuda wani da mace ce zan ce wa mijinta. Kaga sujuda wani Allah kafirci ne. Amma Mu'azu ya aikata, Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya bashi uzuri. Wannan aikin kafirci ne, amma wanda ya aikata shi a lokacin bai zama kafiri ba saboda wani uzuri. Da matar ta ce a cikinmu akwai annabin da ya san gobe, ya ce kar ki sake faɗan wannan, ki ci gaba da faɗan abin da ke faɗa da, amma ban da wannan. Domin cewa wani ya san gobe ba Allah ba kafirci, Allah ne kaɗai ya san gobe. To amma a nan ma bai kafirta ta ba saboda uzuri. To kaga idan mutum ya yi sallah ba alwala da gangan, to a jinin fashinsa sai a ce wannan aikin kafirci ne. Amma me yasa kai kar ka sake? Don haka waɗannan fuskokin guda biyu su za su hana wannan hukuncin tafiya. Fuska ta farko shi ne ba lallai ne idan mutum ya aikata haramun ya zama ya aikata shi a matsayin mai halattawa ba. Fuska ta biyu shi ne wato ba daga lokacin da mutum ya aikata kafirci ne yake zama kafiri ba, har sai sharuɗa ko kuma ababen da suke hana wato masa wannan hukuncin sun ko Allahu a'lam. Shikenan na gama tun da zai faɗa mincin sai mu dakata daga wannan gabar, na ji abin da ya rage a gaba sabon fasali ne ba. To shi ke nan, sai Allah ya ga mu sati mai zuwa sai mu yi sabon fasali. Allahu akbar.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wani jibala na neman haduwar yanuwa musulmai da ke da sata mashin da aka yi min jiya. Wani jibala ya tsananta da rabu, Allah ya sanya wannan hanya da rabonka, don kuwa Allah ya hukunta ba rabonka ba ne, Allah ya maida maka da mafi rufe. Mene ne ma'anar yi ma jariri ya wanka da lalle bayan haihuwarta? A ban taɓa sani ba. Sam kuban sam haka ba balle na san ma'anar sa ko hukuncin sa. Wanda suka yi su ya kamata a tambaya ta ina suka samu, me yasa suka yi? Malam ina so a yi min ƙarin bayani a kan salatu tasbihi. Salatu tasbihi ban kiyaye ta ba, saboda har zuwa yanzu nan ne a wurina ba ta inganta ba. Ina tare da malaman da suke ganin sallar ba ta inganta ba. Saboda ta saba wa tsarin salloli a musulunci. An ce idan mace ta haihu ana so ta fara tun da biyu, haka ne? To, akwai masu faɗan haka bisa la'akari da cewa mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam Maryamu lokacin da ta haife shi a jikin kututtular dabino, Allah ya umarce ta da jijjiga wannan dabino, ta jijjiga kuma cikin ikon Allah a daidai wannan lokaci ya yi ƴaƴa, ya yi girgiza ya zubo ta ci. Wa ussi ilayki bi jid'in namlati tusaqitu alayki rutban janiya wa kuli washrabi wa qabli ma'a. Allah ya umarce ta da ainihin cin wannan dabino. Idan mace ta haihu ta fara cin dabino wannan ba laifi ba ne, sai dai ba wata sunna ce da za a ce idan mace ta haihu ta yi ta ba ta yi kuskure ko ta yi laifi ko ta ba wata falala. A wannan ganin damar ta, mata za su iya yin jam'in sallah, wata irin sallah? Abin da ya fi mata da mata shi ne kowa ta yi sallah a ɗakin aurenta. Wani shi ya fi mata a kansu shagaltar da kansu da yi wa kansu wajen sallah da kuma tura masu jama'a su sallah. Amma idan ta kama mata su yi sallah saboda wani dalili, ko an je gidan biki ko gidan suna, lokacin sallah ya yi wata tata da sallah, shin mata za su iya zuwa su shiga sahu su yi sallah da ita? Za mu je za su iya, amma ta tsaya a tsakiya ba a gaba ba, yadda a tsakiyar sahu su kuma suna koyi da ita in na gaba ya cika a yi wani sahun a baya babu laifi wannan idan an yi haka ko a sallar farilla ko a sallar nafila amma dai ba sa ware wurin sallah mata su dinga yin sallar farilla suna barin gidajen aurensu don yin wannan sallah idan mutum ya je masallaci ya samu an fitar da sallah zai iya dawowa gida su yi jam'in da matarsa to ni ban taɓa sanin haka ba a cikin magabata cewa wanda ya rasa sallah a masallaci gida yake kuma su yi da matarsa inda na sani shi ne magabata mutum ya zo masallaci bai samu sallah ba to yakan yi sallah da wani makararre ɗan uwansa su yi sallah kuma har ka zo masallaci ne sai ka koma gida wanda sallar ka din a masallaci ta fi ta gida falala ko da baka san jarki ba ka yi ta a masallaci in dai farilla ce sallar nafila ce ake a gida dan haka baya daga sunna mutum ya zo masallaci yana nan miji sai ya koma kuma ya yi sallar farilla a gida saboda an yi da jami'in masallaci za mu yi jami'in sallah a masallaci in mutane ba su halarta ba ni da ɗana ko da shekarunsa ba su wuce shida ba za mu iya za ku iya sai ka tsaya ta shi sai ya tsaya ta damanka sai kuma kana ta abubuwansa na uku malam wani irin kudin haramun ne da ba za a iya da ba za a iya biyan kudin aikin hajji da su ba saboda haka miliyan ba haramun ba sai an yi takatsantsa idan da albashi ne to ran da ban je aikin babba gaskiya tunanin ka yayi nisa yayi nisa kuma kuskure cewa miliyan ba haramun sai an yi takatsantsa ai dama takatsantsa na kai sai a komai ma da takatsantsa nan ma za a yi miliyan ɗari ma ba haramun sai dai shi kuma ba duk wanda yake juya kuɗi me yasa aka karanta zakka ga masu kuɗi saboda shi wa aka karanta zakka saboda ka dinga tsarkake dukiyar da shekara amma shi wa ta sha bambam da haramun karara wannan dukiyar ka san sa san ta kai ka san da fara ta kai ka san ba ta ka ba ka san riba ka ci sai nan hanyoyi amma ka yi tunanin cewa miliyan babu haramun har abun mamaki ne wannan kuskure gaskiya na kuskure ne kuma ka cire wannan a ƙwaƙwalwarka da zuciyarka ka daina ganin masu kuɗin cikin musulmai cewa suna rike da haramun ba daidai ba ne ba sahabbai an yi wanda suka tumbasa da kuɗi sosai kuɗi ne yin kan shakku kuma annabi sallallahu alaihi wasallam bai shakka a zuciyarsu ba in sun ɗauka sun bai wa addinin Allah karɓa yake bai taɓa tuhumar dukiyarsu ba da haka mu musulmai ba a tuhumar dukiyarmu idan an ce ba a zuwa hajji da kuɗin haram ba ana cewa masu zuwa hajji suna da kuɗin haram ba kamar yadda kowane karatu yin sa ake yi ba da kai ake ba karatu kawai ake haka haka wannan ma haka aka faɗe shi sannan ba cewa aka ce sai da albashi aje hajji ba ko shekara sannan rashin zuwa aiki ga mai aikin albashi cewa wai ran da bai je ne ko bai hukuncin wannan kuɗin wannan sa kai wahala shi ma rashin tunanin da ya yi nisa a cikinsa shari'a ba haka take ba wanda suka tsara albashi da gwamnati ya suka tsara aikin ko ba haka ba ya suka tsara aikin gwamnati ba ta tsara aikin ta cewa in kai bashi ka biya ko kuma za a biya ba ta tsara wannan ba ta tsara har in kai rashin lafiya watanni shekaru ma dan tun da baka albashi da haka idan mutum bai je aiki da gangan dan zalunci ya zalunci kansa amma albashin da ya karba haramun saboda wannan rana ɗaya ko rana biyu sai a ce ko haramun din nawa ne a cikin haramun nawa ne a cikin halal inda ai ya ce wannan ranar ko naira nawa ne haramun naira nawa ne halal to wannan sa kai wahala nawa za ka shirye na wannan ranar na haramun din nawa za ka ɗauka na halal da kuɗin da ya kamata mutum shi ne ya kasance mai ƙoƙarin kiyaye dukkan wasu haƙoƙi ya nisanci ya sanya abin da yake wato na zalunci ne a cikin rayuwarsa wannan shi ne ya kamata musulmi amma wannan tunanin da kai ɗin ya yi faɗi da yawa gaskiya Allah
yace mutum da muka magana akan niyya wajen wanke mauɗi, sai ce da mutum ya shiga bayan gida sai ya kasance bayan ya yi matsi, ya shiga bayan gida zai wanke, sai fitsari ya zo bayan gida masu ya zo, to idan ya tashi da niyya ɗaya zai wanke su ko kuma ya tsaye, sai mu ce a nan ai sun bambata. Ai wanke mauɗi shi ke buƙatar niyya, amma wanke fitsari da wanke bayan gida ba a buƙatar niyya. Da abin da ake buƙata shi ne ka wanke wajen, ka wanke ƙazantar jikin. In fitsari ne abin da ake buƙata shi ne ka wanke shi ya tafi. In bayan gida ne ka wanke wajen duburar ta wanku tas shi ake buƙata. Da haka ibada ce wacce ake iya hankaltar illarta, to ba ta buƙatar niyya, ko ba niyya za a yi ta. Shi kuma matsi, shi kuma wankewa ya wuce gurin da yake, sai sa aka ce to shi sai da niyya. Haka shi kaɗai ne mai niyya a cikin shi. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. أقوم بوبي جمع الله يكون جمع جمع بين أحسن صبر وبين أن لا يكون بعض المتوقع يكون سيد إن شاء الله تعالى سيد جمع أحسن الله يكون.